This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Usman Kabara muke farin cikin jan ragama shirin na wannan hantsi. Malamai a waɗansu ƙananan hukumomin jihar Yobe sun koka dangane da rashin biyan su albashi, muna da rahoto. Sai kuma kace na ce da ake ci gaba da yi kan batun yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin sani. Sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
To jama'a, assalamu alaikum, barkanku da hantsi ga kuma cikakkun labarai. Bayan fafatawar masu zanga-zanga 'yan kabila Oromo da jami'an tsaron ƙasar Ethiopia, ƙarshe dai hukumomi sun ci nasarar share taswirar nan da za ta faɗaɗa kan iyakar birnin Addis Ababa, wanda hakan zai farraka manoman kabilar ta Oromo kamar yadda masu zanga-zangar ke bayyanawa tun farko. Ko da yake masu sa idan al'amuran yau da kullum sun sha bamban game da cewa shin wannan nufi na gwamnati magana ce ta canjin doka ko kuwa martani ne game da yadda ake ta yama didin maganar ba tare da sanin wai kanta ba. Wani doctor da ake kira da Awol Allo, mai rajin kare 'yancin bil'adama wanda yake a kwalejin tsimi da tanadi ta birnin London, yana ganin cewa gwamnati da taso za ta iya bin wata hanyar ta daban wadda ba sai an kai ruwa rana ba domin ida nufin nata. Awol ya bayyana cewa gwamnati ta daure masu fafutukar kabilar Oromo da dama da wani dan jam'iyyar adawa da ake kira Bekele Garba, wanda ya ce gwamnati ta bayyana cewa shi wannan mutum ya ce an kwace gonaki sama da 150,000 na manoma. Kungiyar rajin kare 'yancin bil'adama mata Human Rights Watch ta ce an kashe masu zanga-zanga akalla guda 140. Kasar Jamus na samun kwararar bakin haure kusan 2,000 a rana, amma yanzu sun ce za su takaita abin zuwa akalla guda 200, kamar yadda ministan cikin gidan kasar ya bayyana, inda ya bayyana cewa duk wanda ba zai nemi izinin zaman mafaka ko kuma neman mafakar siyasa a kasar ba, to ba shi da izinin sake zama a kasar taɓa rauniyar hanya. Wannan tsuke bakin kan iyakar ya biyo bayan yadda kasar ta Jamus ta fi kowace kasar tarayyar Turai tattalin arziki ta nuna cewa ta karbi bakuncin 'yan gudun hijira akalla miliyan 1,100,000, wanda hakan ya haifar da kashe makudan kudaden kasar da ya ja zazzafar mukabala a tsakanin 'yan siyasa. Ministan na Jamus Thomas Madezie ya fadawa jaridar Bildam Sontag cewa 'yan gudun hijira suna gujewa yaki ne daga garuruwansu domin gujewa tuzartawa ko kuma dauri. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington. Tun daga jiya Lahadi, jama'a suna rike da shebura a hannu don kamface dusar kankarar da aka dade ba a ga irinta ba, wacce ta kusa binne gidaje da motoci da kusan mita guda a jihohi irin su Georgia, New York da Boston, inda har aka sami mutuwar mutane akalla 17. Haka ma a nan Washington, inda fadar gwamnatin Amurka take, dusar kankarar ta zuba ba kakkautawa, inda dole aka kafa dokar ta ɓaci, amma yanzu al'amura na ta komawa daidai. Manyan filayen saukar jiragen sama irin su Dallas International da Reagan National su ma sun kukule tun a jiya Lahadi, wanda kuma a yanzu haka ma'aikata ke ci gaba da share dusar kankara daga kan titin da jirgi ke rugawa ya tashi. Mazauna Virginia da New Jersey su ma sun fuskanci ruwan dusar kankarar, kasancewar akalla mutane miliyan 88 aka kiyasta a fadin kasar cewa suna kan hanyar zubar kankara. Tun makon jiya dai, masana yanayi suka dinga gargadin jama'a da su lura kar su fada cikin hatsarinta. A karo na biyu a cikin watanni biyu jami'an Italiya da Faransa na shirin maraba da shugaban kasar Iran Hassan Rouhani a wannan makon inda suka sa ran suke sa ran shigar sa tun a wancan lokaci wanda aka yanke zai shiga a watan Nuwamba shekarar da ta gabata amma kuma aka dage ko kuma suka soke zuwan nasa saboda mummunan harin nan na ta'addanci da aka kai a birnin Paris ya halaka daruruwan mutane tare da jikkata jama'a Ziyarar da zai kai kuwa zuwa wayannan kasashe ta alakar diplomasiya ce tsakanin kasashen wanda suke ganin zai inganta tattalin arziki kasancewar an janye wa Iran din takunkumi a makon da ya gabata ma shugaban Faransa François Hollande ya ce abu mai yiwuwa ne idan Iran ta so ta shake shiga fakin kasuwar duniya domin ci gaba da damawa da ita musamman da aka dauke mata takunkumi amma ya rage ruwan ita Iran din ta sassauta zaman doya da manjar dake tsakaninta da kasashen gabas ta tsakiya musamman kasar Saudi Arabia
Labaran duniya kenan ko ka saurara To bari mu faro takon daga jihar Yobin Najeriya inda malamai ke kokawa sabili da gazabiyan su albashi wakilinmu Haruna Dauda Biyu na da ci gaban rahoton
Wadannan ma'aikata dai suka ce yanzu hakan sun shiga wani halin kakanikayi da su da iyalansu baki daya musamman ma na rashin abin da za a sa a baka yayin da suka ce yanzu hakan an so musallaman ƴaƴan wasu daga cikin su daga makarantu sakamakon gazabiya kudin makarantun su wanda suka ce a kasar nan sun dogara ne da wannan albashi sai dai gwamnatin jihar Yobin ta ce ana gudanar da bincike ne don tantance ma'aikatan da suka fito daga wadannan kananan hukumomi biyar wanda hakan ya kawo tsaiko wajen biyan su albashin nasu jihar Yobin dai na da kananan hukumomi 17 ne wanda yanzu hakan ake irin wannan tantance ce ma'aikatan a kakanan hukumomin da suka hada da Potoskum da Fika da Nangere Danguru da kuma Bade wanda kuma suka kasance daga cikin manyan kananan hukumomi da ake da su a fadin jihar Yobin gama da irin kokin da wasu daga cikin irin waɗannan ma'aikata da wannan rashin albashi ya shafa suka yi mini tawaitar ho
sunana Sani Balak da ke garin Guru Hausare jihar Yobin ina wa gwamnatin jihar Yobin shawara akan ta taimakawa halin da ma'aikatan gwamnati suka shiga hali ba su taba shiga wani yanayin da suka shiga irin wannan karan ba to an yi verification da aka yi daidai ne amma a ce mutane a wata uku an shiga na hudu babu albashi wa'ansu ba su yi albashi suka dogara suke yin karatu wa'ansu kuma da shi suke kula da dawaniyar ƴaƴansu suna da iyalai an zo ka iya kasuwanci bayan zo ka dogara da aikin gwamnati kuma an zuwa a albashi amma kuma an kuma albashi kasuwanci na tsaya yake
malam isa ba fata ba fata sun to mu yanzu nan irin wannan abu bai taba samu mun mutanen mu a ce mun yi wata uku ba albashi ba sai wannan karan saboda haka shi kuma mai girma kuna jihar Yobe muna fatan shi kuma ya tafi mutane duba irin wannan abubuwa sannan kuma gwamnati ne wata na kuma Allah ne yake ba da fiki a wanda ya so a kuma a wanda ya ga dama saboda haka ya tafi mutane ba su albashi wayansu ma aukan su ya mutu akan wannan albashi wayansu an kura yansu daga makaranta wayansu saboda yunwa sun bar gidajen iyayen ba abinci da za su ke gidajen su kuma ba biya mutane ba to ba shi ba a'a ya kori ma da lokacin ban ba tare da su ne ko kuma ya ban sani ba
Alhaji Dauda Yahaya dai shine shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Yobe wanda kuma ya mun bayani game da rashin samun wannan albashi kan lokaci kamar haka
dama lokacin zaman biyar ne wanda ba biya salarinsu ba an nada committee to order fine na salary din su a cikin uku yanzu sun ba da report nasu sun yi committee report nasu a ministry and the ministry last Friday sun yi musu da leave na payment nasu na November December salary da ba a biya ba kuna jiran yanzu fika da katukun ya zo ma sun ba da report nasu za a ba da go ahead a biya su November da December salary
okay za a riga da arziki albashin yana nan a ma'aikata kenan
eh yana nan a ma'aikata yanzu maybe by tomorrow za su fara samun
wato zuwa litinin
Alhaji Dauda Yahaya kenan shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Yobe ke bayani kan rashin samun albashin ma'aikata kan lokaci wanda yace idan har irin waɗannan committee suka kammala kawo rahotannin su babu shakka za a biya dukkanin waɗannan albashi Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
haka yake rahoton Haruna Dauda Biyu to sai mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa NG
malami bai koyi karatu malami bai koyi tabi kwal wani mai koyi tabiyu na san komi na duniya dariya yake farawa komi na duniya niya ne aiki na duniya sa kai ne aiki na duniya ra'ayi ne mushalla kwal irin aiki ne
to madalla sai kuma batun yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya inda ake ci gaba da muhawara tsakanin manyan jam'iyyun siyasar kasar ga Nasiru Adamu Ilikaya
cikin shirye-shiryen gwamnatin Buhari na hada kan bayanan waɗanda ake zargin sun wawure kudin Najeriya sun jibge a daular Larabawa da sayin gidaje masu tsada shugabannin APC na sharar fagen nuna yunkurin bashi da nasaba da lamuran siyasa ko takura ƴan tsohuwar gwamnatin PDP sakataren APC Mai Malabu ni ya ce wannan yunkuri na dawo da kudin ya zama wajibi gabanin shiga wasu sassa
badakalan kudi ya wuce karfin maganan mai siyasa siyasa a ciki gashi nan zahiri ba wani wanda ya fita duk cikin bincike da ake ba wani wanda fita yace ƙarya ne sai dai yace ba shi kadai yace ba ya baiwa wani ya baiwa wani ya baiwa wani sunan nan da suke zayyanawa ba wanda ya cusa musu su zayyana su suke fada kayan su to me ƙarya a ciki me siyasan a ciki
haka nan shi ma jigon jam'iyyar Muhammadu Inuwa Yahaya yace wannan yaki shi kadai zai dawo da da'a a kasar da nuna barnar da aka yi ta shafi dukkan sassan gwamnati
yanzu misali harka na fansho kowa ya san badakalar da aka yi shi yasa cikin yanayin ainihin ma'aikata masu gaggaba daya imanin sai tau daga kan yadda za su yi tsaro na kudin kafin masu domin kowa yana tunanin makomarsa kowa yana ganin in bai tara miliyoyi ba dansa ba zai je makaranta ba ba zai samu motar hawa ba domin duk abin da ya kamata a yi mana da waɗancan kudade wasu kadan sun ɗebe su
to ya nuna ko yaki da cin hancin nan kawai ita gwamnatin nan ta cimma nasarari aiki zai tafi daidai
a to ai ko ba komai wannan shine kusan kashi 50 din abin da ya kamata a yi kafin komai kuma wallahi in ba shine ya sauki ba bayar da za a yi Najeriya ta jawo
jagoran addu'a dandalin campaign din PDP a 2015 Lamido Cikaire ya ce ko dai an raba kuɗi bai samu kaso ba
duk dan mu'abban da nayi duk bude addu'a da nayi duk tabargazan da nayi daga mai kafirta inda mai riddar dari da mai meye da mai mitsi ne mini duk mukamina bai kai 40 ne ko miliyan 5 ba yau a kama ni a dau beli na ko a ce mai da kuɗi ashe PDP tana gani na ni kenan ban isa ba ayi watan dan wannan kuɗi irin mu ƴan siyasa na gani kashe ni mu ba mu san an yi watan dan ba kai in ana jan Allah isa wannan karon wallahi zan jawo PDP Allah isa
to ai in haka ne Alhaji Lamido wannan ya nuna kamar kaida ce kenan don inda wata kila ka ci kudaden nan ka faga irin yadda ma'ajiyar EFCC take yanzu
ai su din ma ba su zaci haka ba ni ma ban zata ba inda tun farko mun san za a kare haka ba mai karban kudin mutum in yayi laifi a jami'a mai ake masa hukunci ana dakatar da shi daga jami'a ko na wata 6 ko na shekara 1 to yanzu ni don PDP ta ci amana da to ni yanzu na dakatar da kaina da kaina daga PDP sai an yi bincike me yasa aka ci amanata
to wannan ya nuna ko an nemi ka saki irin waccar addu'ar da ka nuna zaben Jonathan na da muhimmanci zaka kauce kenan
wanda na yin ma ba a biya ba kuma sai in yi sabo har yanzu in bi bashi
jawabin da sakataren harkokin wajen Amurka ya birnin Davos ka iya karawa yaki da cin hancin Najeriya a zama
he inherited a military that was underpaid
Kerry ya ce Buhari ya gaji sojojin da ba su da karsashi ko wadataccen albashi don haka suka gaza murkushe Boko Haram hakanan ya ce sun samu labarin wasu mutum fiye da 50 sun sace dala biliyan 9 Nasura da Mali kamurar Amurka daga Abuja Najeriya
manyan siyasa kuma da musu dukan su koyi talakawa manyan siyasa ba fushi ake ba ba fada ake ba manyan siyasa ba fushi ake ba ba gaba ake ba fushi da gaba ba alheri bane ba fushi da gaba ba alheri bane ba udibi laberia irin haka inda ya kai su udibi bongo irin haka inda ya kai su udibi sierra leone irin haka inda ya kai su udibi burundi
to madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma anan Washington na cewa karfe 2:15 na asuba ga shirinmu na gaba
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau katuna yanda ka sami kuɗin ka
da rashin tayi akan bar araha masu sauraro assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi to yau shirin zai leka kasar Dubai kasar da sannu a hankali ta zama cibiyar kasuwanci ta duniya sai a gyara zama to jama'a masu sauraron mu yau na tare da Alhaji Muhammad Aliyu Baiwa Darakta din cibiyar kasuwanci ta Najeriya dake kasar Dubai. Ya ce wai mai ma cibiyar take ne a nan Dubai din.
To wannan cibiya an bude ta tun 2005.
To wato 2005 kenan?
Nigerian 2005. Kungiyar Nigeria ya yi tambar da komo.
To ta gwamnati ce ko ta zaman tana zaman kanta ne?
A lokacin tana ta zaman kanta ne amma yanzu suna da kashi Ministry of Trade and Investment.
A Nigeria.
Trade and Investment a Nigeria.
Me yasa suka karbi wannan cibiyar? Me yasa me makasudin yin hakan?
Saboda muhimmancin kasuwanci tsakanin Nigeria da kasar Dubai.
To
kowa ya san cewa Dubai ita ce cibiyar kasuwanci a yau a duniya gaba daya.
A duniya ma gaba daya.
A duniya gaba daya saboda kasar Dubai ta kunshi mutanen kasashe kusan 130.
Lallai.
Duk wani jinsi a duniya yana da suna da yan wannan presence a nan. Suna da sanayya ko kuma suna da mazauni a nan saboda kasuwanci. Kasashe da ta hado kasashen Larabawa da kasashen Asia da kasashen Europe. America da Africa
duk suna kasuwanci a nan kasar.
Duk suna kasuwanci a nan kasar Dubai.
To akwai ƴan Najeriya ne da yawa?
Akwai kamfanoni ma na ƴan Najeriya kusan 450.
Kamfanonin ƴan Najeriya kawai?
Mallakan ƴan Najeriya.
Mallakan ƴan Najeriya?
Eh, mallakan ƴan Najeriya.
To me dangantaka ku da su?
To a gaskiya babu wani dangantaka musamman na harkoki tsakaninmu da su amma akwai dangantaka tsakanin kamfanoni da suke Najeriya.
To kamar misali
Dubai kamar akwai kamfanoni da yawa da muka yi suke hulɗa kamar kamfanoni na gwamnati kamar su parasitas na gwamnati da muke hulɗa tare da su wadanda muke buɗa musu hanyoyi ko su haɗu da manya a nan ƙasan ko kuma waɗansu kamfanoni da za su yi mulaƙa wannan tare da su.
To ana misali a ce akwai wani ɗan Najeriya da yake son ya zo nan Dubai ya buɗe ya soma kasuwanci, wani irin taimako za ku yi masa?
Eh to gaskiya mun akwai kamfanoni da yawa da muka ba su shawara da za su buɗe kuma sun zo sun buɗe alhamdulillah waɗansu sun ci riban buɗe kamfanoni a nan.
Eh.
Saboda muna da dangantaka da ita ƙungiyar kasuwanci ta Dubai wanda ake ce mata Dubai Chambers of Commerce. Yawanci duk wani shawara suna muka yi tare da su muna ba su shawara su ma suna ba mu shawara. Sannan akwai kamfanoni da yawa da kasashen mu Najeriya da suka zo suka buɗe kamfanoni kamar ta harkar cargo haka yawanci waɗansu sun buɗe ɗan masana'antu. Waɗansu sun buɗe kamar services haka. Saboda harkar kasuwanci tsakanin Najeriya da kasar Dubai.
To menene yasa kasuwanci ya haɓaka a Dubai har ma ta zama ta cibiya ta duniya gaba ɗaya?
To saboda watan Dubai tana cikin misali kamar ce mata tana tsakiyar ƙasashen duniya.
To
wanda ya zama kamar gateway da ko ina za ka tafi a duniya Dubai ta zama kamar hub. Duk inda kake so ka shiga a duniya Dubai tana matsayin da za ta kai ka cikin sauri za ta kawo ka. Wani babban abin sha'awa da suka yi wanda Dubai ba za ta taɓa faɗuwa ba saboda wannan strategic area da take ciki. Sun riga sun yi waɗansu abubuwa wanda a ƙasar gaskiya za a yi wuya yanzu a samu wata ƙasa da za ta sha gabansu.
Kamar abubuwa kamar me?
Kamar maganan safarar jirage haka duk inda za ka tafi akwai connecting flight sannan kuma su suka gina wata port wanda duk ƙasashen
tashar jirgin ruwa ko ta jiragen sama?
Ta jirgin ruwa har ta jirgin sama.
To
yanzu sun ana ce ma wajen Jabal Ali ita ce kamar babbar port a ƙasashen kusan amma duniya zan ce ita ce dai wanda aka kirkiro ba su suka gina ta.
Kirkiro suka yi da kansu?
Da su suka yi da kanta.
To
the biggest man-made port in the world.
Lallai.
Jabal Ali. wanda ya kunshi duk wani kamfanoni da ka sani a duniya suna da branches a nan cikin Jabal Ali. Sannan kuma sun gina wani sabon airport wanda a kusan duk duniya yanzu ba babban airport kamar sa Al-Maktoum airport.
To
kaga duk waɗannan abubuwan da suka yi zai wuya a ci a samu wani ƙasa da za ta sha gaban saboda sun yi connecting duk duniya.
Akwai wasu dokokin ƙasar ne da suka sa ya taimaka ma kasuwanci ko me?
To su dama ƙas kamar Dubai ta buɗe hanyoyi yadda kowa zai zo ya buɗe ko kamfani haka ko masana'anta. Amma dole sai akwai suna da free zone sannan kuma suna da wanda dole sai ka ɗauko kamar wani ɗan gida haka da ɗan ƙasa su yi partnership da shi sannan su buɗe.
Wato dokar ƙasar kenan ko?
Dokar ƙasar kenan.
In ka zo yin kasuwanci za ka buɗe kamfani sai ka haɗa da ɗan ƙasa?
Sai ka haɗa da ɗan ƙasa.
To.
Hanya biyu ne. Ko ka buɗe a free zone ko kuma ka buɗe a cikin Dubai ko kuma dai cikin.
Me bambancin free zone da shi cikin Dubai ɗin?
To bambancin free zone kana da ƴancin kanka ba ka tare da wani kamar ɗan ƙasa haka duk wani abu kana matsayin kanka ne. Kana da ƴanci ka buɗe account kana da ƴanci ka yi duk wani abu. Amma kuma ba za ka sayo kaya ka shigo da shi cikin Dubai ba sai dai ka sayo daga wani wuri ka fita da shi daga cikin free zone din.
A nan free zone din?
Kuma ba za ka iya buɗe office a ciki ba dole sai ka nemi izini sai su ba ka buɗe branches sai ka biya wani kuɗi. Amma idan ka haɗa da ɗan ƙasa to kana iya buɗe kowane office a cikin gari.
Shi ta gwamnati tana ba wasu tallafi ne ko me tana ba mutane tallafi ne na yin wannan koya?
To gaskiya ba wani tallafi na sai dai services da za su baka. Ba wani incentive da za su baka amma gaskiya za su taimaka maka.
Ya kana batun services kamar su me da me za su iya baka ba mutum?
Kamar maganan internet, kamar maganan wuta, kamar maganan tsaro da duk waɗannan za su taimaka maka da shi.
Amma mutum zai biya?
Za ka biya.
Za su ba da tsaro za ka biya?
Duk kamar tsaro dai gaskiya ba za ka biya amma kamar su internet haka su wuta duk waɗannan services ɗin da za ka biya su da kamar shara haka. Amma gaskiya sun tsara ƙasar su yadda kowa zai ji daɗi kuma a duk duniya ban ga inda za ka ce za ka je ka zauna ba a nuna maka jinsi ba kamar ƙasar Dubai.
Ko ƙabilanci ko bambancin jinsi?
Babu wani bambanci. Matuƙar dai ba za ka yi mata abu guda biyu ba. Idan dai ba za ka maganan kaman ƙwayoyi ba haka.
Ɗaya kenan.
Maganan ko kuma kisa haka.
Biyu.
Amma duk wani abu ba ruwansu da kai.
Shi ya sa ma tura suke kwararawa zuwa wurin?
Ai kusan yanzu turawa ma sun kusan mallake wuraren gaba da idan kusan idan ka shiga waɗansu angogi duk turawa ne kamar mutanen Amerika, mutanen Ingila, mutanen Germany, mutanen Russia duk sun cika ƙasar. Kusan su ne ma yawancin 'yan kasuwan.
Alhaji Bayawa na gode da wannan firar. Fata nan shi ne Allah ya sa Najeriya da wasu ƙasashenmu na Afirka su yi koyi da Dubai. A madadin baƙon namu Alhaji Muhammad Aliyu Baiwa, daraktan cibiyar kasuwanci ta Najeriya da ke Dubai, da sauran abokan aiki, na Salu Garba ke muku fatan alheri.
Sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana Isa Sani mai asalin zarfin Anni karamar hukumar Ciyawa jihar Jigawa. Ra'ayina shine ina kira ga mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari da ya fito ya nemi gafarar mutanen kafashin arewa maso gabashin ƙasar nan musamman al'ummar jihar Borno. Kamar yadda yake ta ikirari yake cewa ya murƙushe Boko Haram. Alhali mutane har yanzu suna ɗanɗana kutsar harin da wannan ƙungiya take kai musu, take kashe su, take ɗebe musu dukiyoyi, take kore musu dabbobi. Amma kuma duk inda zai jawabi zai fito ya ce ya murƙushe ƙungiyar Boko Haram kamar yadda ya yi jawabi a lokacin da yake jin kunnen tsagirin Niger Delta a ɗaɗɗiyar daular Larabawa da ya kai ziyara a makon nan da ya gabata. Yake cewa murƙushewa ƴan ƙungiyar Niger Delta ba zai zo mai da wahala ba kamar yadda ya murƙushe Boko Haram. to ina kira ga General Muhammadu Buhari da ya fito ne mu gafarar al'ummar Najeriya amma gaba ɗaya ba ma wanda harin Buhari ne ke shafa ba saboda suna ana ɗanɗana kutsar wannan wahalar da wannan ƙungiyar take samu tani yanzu kuma ya wuce ya murƙushe su. Na gode Radio Afirka. Sunana Isa Sani mai asuna Karfin Arli.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Amerika. Mai magana daga Wase a jihar Plateau, sunana Abdulrahman Amwase. Hakika ina tsunne kira ga al'ummar jihar Adamawa dangane da wa'in takaddama da yake tasowa na matsaloli ya kamata a dinke barakar da yake kuma kai don magance wannan matsala ya kawo ga ƙasa ta zama lafiya da fatan kira na zai kai ga mahukuntan ƙasashen. Na gode sashen Hausa na gidan Radio Amerika daga Abdulrahman Amwase.
To kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
To sanar da kokari. Bayan fafatawar masu zanga-zanga 'yan kabilar Oromo da jami'an ƙasar Ethiopia, ƙarshe dai hukumomi sun kwace ko kuma sun share asalin taswirar nan da za ta faɗaɗa kan iyakokin birnin Addis Ababa, wanda hakan zai farraka manoman kabilar kamar yadda masu zanga-zanga suka bayyana, wanda a baya in ba a manta ba wasu sun fuskanci ɗauri musamman masu fafutukar kabilar ta Oromo, wanda kuma su kansu masu rajin kare 'yancin bil'adama na Human Rights Watch sun ce akalla mutane 14 suka rasa ransu a zanga-zangar. Haka kuma kasar Jamus na samun kwararar bakin haure kusan 2,000 a rana, amma yanzu sun ce za su takaita abin zuwa 200, sannan duk wanda yake son zama a cikin kasar ta Jamus to dole sai ya nemi izinin zama na mafakar siyasa, in ba haka ba ba shi da ikon zama ta barauniyar hanya.
To a gaishe ka kai ma da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji da mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da ilimi garko ɗan Adam na Yusuf Harande. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Siri da ya harhaɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniya mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.